Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan karin take haƙin dan Adam. A yau zamu kawo kashi na ƙarshe kan takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin Gombe. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Tun bayan fitowar labarin mutuwar mai martaba sarkin Gombe Alhaji Isa Muhammad Bawa. Iyalai da ƴan uwa da kuma mutanen Gombe ke roƙon hukumomin Najeriya da su taimaka su nemo inda gawar marigayin take don a yi mata jana'izar da ya kamata. Tare da neman ɗaukin shugabanni da samar da tsaro a yankunan Gombe domin har yanzu a tabakinsu suna fama da sassacen mutane domin kuɗin fansa. Kabir da ɗa ne ga marigayi sarkin Gombe kuma lokacin da ƴan bindiga suka sake shi duniya ta ganshi akan gadon asibiti. Yana cewa ya jirga bakin ƴan bindiga cewa ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza ne. Ya bada kungiyar naira miliyan 5 dan sace sarkin da ya sanadiyar mutuwarsa. Ga abin da dan uwa ga marigayin Muhammad Sha'ibu Bakwai ya shaida wannan fili.
Muhammad Sha'ibu Bakwai shi dan marigayi da ya aka sace su tare. Ya fito kwanakin mun ganshi kamar a gadon asibiti. Shi yanzu yana ina.
To banda takamammen bayani na inda yake. Sani na dai yana a asibiti. Kuma naji asibiti aka ce baya asibiti maganganu sun zama kala biyu wasu su ce yana Abuja wasu su ce kuma ban san inda yake ba amma har ya zuwa yau a hukumance wallahi bai iya ce maka ga inda shi Kabiru yake wanda yake zama mahaifi yake a garin domin kanin mahaifi na ne
karshe akwai abubuwan da ya faɗa da zargi kan da dan majalisa Aminu Boza da ya ji yanta da suna magana kai koda ba dukan kai ka dauki magana
Alhaji Nasiru shi dai yazo magana da ya fadi jiya an fade ta ga bayanin da ya kai ba ya ce yana zargin honorable Aminu Boza ba da kashe sa a kashe mahaifin shi abinda Kadiru ya fadi cewa su ƴan ta'adda su ƴan bandit din sun gaya mishi cewa honorable Aminu Boza shi ya ba su kwangila domin su kashe sarkin Gombe kuma ya ba su kuɗi naira miliyan 5 to kaga shi yana daidai ta wani bangare ya faɗi wannan magana domin bai da sanin gaibu ga wannan al'amari abinda suka faɗa mishi idan ya zo yana cikin hirgici ko wani magagi na ban tsoro dole ga duk wanda ya rasa mahaifi irin wannan kowane iri ne ma mahaifi kan rasa mahaifi ne kuma bayanin duk da ya to daga mutanen nan idan aka bi shi tire-tire in ma gaskiya ne in ƙarya ne ita hukuma ta san hanyoyin da za ta bi domin ta gano maganar da Kabiru ya gaskiya ce ko kuma ƙarya ce domin a ƙasar nan na sani duk wanda ke iya rike waya ya yi magana da ita komai matsayin shi akwai hayar da ake bi a samu bayanai na gaskiya irin abubuwan da yake tattaunawa da kowa yake magana a kasan nan to kaga ni bai iya cewa wannan magana da Kabiru yayi gaskiya ce sannan bai iya cewa magana da Kabiru yayi ƙarya ce ƴan ta'adda suke yi amma abinda dai an roƙon mu muna roƙo ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da su kungiyar GDE cewa muna roƙon su kada su bari wannan abun ya zo a haka kuma ya tafi a haka domin idan ƙasar nan ta zama ana iya yi ma sarakuna irin wannan al'amari a sha lallai ba a ɗauki mataki ba to wallahi har su shugabannin na siyasa da kuke ganin suna bisa madayin iko sai an waye tsawahiya wallahi sun yi ta kansu
Muhammad Sha'ibu ko ta kungiya da ka ambata ban ji ta sosai ba wace kungiya ce ma
kungiyar GDA Gombe Development Association
na'am na gane
ita kungiyar su wani Gombe da ke cikin wannan fadin kasar nan ta Najeriya da wajen Najeriya domin kungiya ce wadda tana da ƙarfi sosai kuma duk inda Gombe yake a kasar nan yana biyayya ga wannan kungiya to kaga su wannan aikin yara ta kansu kuma su muke kallo matsayin mummuna matasa a kasar Gombe da daular gobiyar su muke kallo mu ga wani mataki za su doka kuma wani bayani za su hito su yi ma al'umma game da halin da ya samu wannan daula ta gobiyar kuma mutane na jiraye da su ina ganin ko a kafafen sada zumunta suna maganganu na rashin nuna jin daɗin su da rashin doka irin matakin da ya kamata wannan kungiya a ce ta yi tun farko wannan al'amari har zuwa kasancewa wannan abun da ya faru.
Kamar da yadda aka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata, Aminu Bozo ya nesanta kansa daga zargin da aka yi masa, tare da bayyana wasu abubuwa da a cewarsa na daga cikin misalai da za su barranta shi da 'yan bindiga.
To, alhamdulillah, da farko dai, na gode ma Allah da yin musulmi. Na biyu kuma dukkan musulmi suna da akwai shari'a, akwai kuma tafarki da Allah azama a kai. Wato, na yi mamaki wasu, ko da yake alhamdulillah, na ji malamai da yawa manya-manyan maluma na Najeriya, na ji manya-manyan mutane, manya-manyan 'yan jarida sun yi sharhi bisa ga wannan abu, kuma alhamdulillah, na gode ma Allah. Na farko da wannan abu ya ɗauko ya kawo min ɗaukaka wanda bai san wani ba Aminu Bozo ba a san shi. Magana na biyu kuma alhamdulillah, ina haka 'yan ta kasance za ka ji mutane da yawa kusan kashi 95 cikin 100 alhamdulillah sun barantar da ni. Wannan kalilan kashi 5 din sun ba ni mamaki, musamman ma musulmi. Saboda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu idan aka zo da labari, so ku tsaya ku yi bincike. Ku bincika ku ji labarin nan shin na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne. An sha wannan ta faru lokacin Aisha radiyallahu anha, Allah ya yarda da matar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wani ciki daga cikin mutanen da aka sa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zarge ta da zina, wanda Allah da kai ne ya wanke ta daga wannan zargi da aka yi mata. Alhamdulillah, kusan duk mahiyoncin 'yan jarida da a duniyan nan, wanda 'yan hikaya kana cikin wannan 'yan jarida, wanda kun san fafutukar da muke yi game da wa'annan barayin, wanda alhamdulillah na sha kiranka da kaina, na isko ka har Abuja, na isko su Mangadi har Abuja, mun yi shirye-shirye su daban-daban, musamman 'yan hikaya lokacin da aka kashe mana jami'an tsaro 22 dama, lokacin da aka fito ga kafafen watsa labarai ana cewa jami'an gwamnati sojojin gwamnati ne suka yi nasara, wanda kuma alhali ko dan ta'adda ɗaya ba su kashe ba, jami'an tsaro mu su ne aka kashe, duje ya ɗauke bindigogin su kuma ya kashe mana mutanenmu. Lokacin da aka kashe mana mutum 40 a mota, tuji ya samu su wuta har suka mutu. El hikaya, na kira ka da kaina ina kuka ina ga maka abin da ke faruwa. Lokacin da aka kasa ba mu mota ko guda a Sabon Mai local government, muna cikin bala'i. Lokacin da har na sai mota ni ba jami'an tsaro da mashin, na kira ka mu yi maganganu da kai. Lokacin da muka je Abuja neman jami'an tsaro, na kira ka mu yi maganganu da kai. To kaga ina haka, idan magana ta fito daga makiyinka, to ya kamata ka tsaya ka bincika ka ji shin ya mutumin ne yake da wani. Na biyu, alhamdulillah, har cikin adawan mu wanda annabin mai mabambantan siyasa mu suka su dani sharhin da sun kai daban-daban ga radio da social media, wanda sun tabbatar da cewa Honorable Aminu Bozo bai wannan abun, saboda shi ke fada da wannan abun. Aminu Bozo shi ke fidda dukkan shi da basuwa domin wannan abu ya kare. Honorable Aminu Bozo ni ne a mutum na farko wanda ya fara kai ya ziyara ga 'yan gudun hijirar mu wanda barayi suka ɗaiɗaita suka raba da gidajensu, wanda hannun da ya ci gwamnan Maraɗi, alhamdulillah, muka haɗu na kai musu abinci, ya ba da kuɗi na ce a musu tanti-tanti, a yi musu a ba su magunguna. To kaga alhamdulillah, na gode ma Allah. Na biyu kuma, ni ne mutum na farko cikin 'yan majalisar dokoki wanda ba su yarda a yi sulhi ba tun lokacin waccan gwamnati. An nemi a yi sulhi wanda ni Aminu Bozo na ce bai yarda a yi sulhi da ɓarawo ba. Saboda ɓarawo bai da mutunci, ɓarawo bai da mutunci, ɓarawo bai da imani. Duk mutumin da ka iya ƙoni, duk mutumin da ka iya samu kare motar 40 da mota alhikaya ya kashe su, mace mai ciki cikinta ya ɓare, mai yaro ƙarami, yaro ƙarami a samu matsala, yaro ƙarami ya mutu, a zo a sun zo kaso Goranyo sun kashe mutum 120 rana ɗaya, sun zo unguwar Lalle sun kashe mutum 50, sun zo different wurare sun zo garki masawa dan ado sun kashe mutum 74 rana dai kuma irin mutane sun ce za su ci azuwa sun hudu su kaga wannan abu ba abin da ya kamata bane to kaga bai kamata a ce ni iri na in ce jagoranci sulhu da wannan mutane.
Masauraro, shirin Ciki da Gaskiya na miƙa sakon ta'aziyya ga daukacin iyalai da ƴan uwa da dukkan gobirawa ga wannan babban rashi na mai martaba da ya taba zukatan bayan Allah a duniya. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Haka kuma shirin na kira ga masu ruwa da tsaki da su gudanar da binciken kisan gilla da kuma inda gawar marigayin take domin a miƙa ta ga masarautar gobir tare da daukan matakan da suka dace ga duk wanda aka samu da hannu. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasira da Melin Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.